This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuna iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya muryar Afrika. Kuna iya kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdi ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safe daga nan muryar Amurka dake Washington DC. Bari mu ji kanin labaran abin da duniyar take ciki.
To Usman, Amurka ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da mayakan kungiyar Boko Haram ke kaiwa arewa maso gabashin Najeriya da ya sanadiyar kashe sama da mutane mai tan a cikin makon da ya shige. Papa Roma Francis, wanda ya kasance Papa Roma na farko a yankin Latin Amurka, ya fara ziyara aiki ta kwanaki 8 a yankin. Kana hukumar kasashen Turai ta ce za ta mutunta sakamakon zaben gardaman da aka kada a girka jiya Lahadi, inda masu kada kuri'a suka kyamincewa da wa'adin da aka ginda na tallafin ceto su daga gagarumin rinjaye.
To haka yake, sai kuma mu ce duka wa'annan zai zo a cikin cikakkun labarin. Me yake faruwa ne game da cinikin bangishiri in ba kamanda a garin Mubi, wanda matsalar Boko Haram ta hana bankuna da kuma safarar kasuwanci a garin?
Kasar da ba irin wasu ba ana bi ba ana kwace musu kuɗi a hanya. Wani kan baya zaman to dole zai sai wani kaya a nan, wanda fa koda zai je a tara a Kano ko a Yola ko a Kaduna ko a Jos, dole zai sai kaya je a tara saboda kada yake kuɗi. To hakan nan muke tafiya.
To shin me ya faru ne jiya da daddare a Jos ta jihar Filatan Najeriya?
Bama ba mai biyu ne da suka tashi a nan Jos. Na farkon ya tashi ne da misalin karfe 9 daren jiya kenan go a wurin wani cin abinci shagon wata Hajiya Talatu wanda ake wa lakabi Shashagalinka.
To akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Amurka ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da mayakan kungiyar Boko Haram ke kaiwa arewa maso gabashin Najeriya, da ya sanadin kashe sama da mutane mai tan a cikin makon da ya shige, wanda ya hada da harin bom da aka kai a wata majami'a jiya Lahadi da ya sanadiyar kashe mutane akalla 5. A cikin sanarwar da aka fitar jiya, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka za ta mara wa al'ummar Najeriya baya a yunkurinta na shawo kan tsauran ra'ayi da kuma tashin hankali. Kirbe ya ce za mu ci gaba da goyon bayan yunkurin Najeriya na hukumta waɗanda suke da alhakin waɗannan hare-hare da kuma waɗanda aka kai a lokutan baya. Kamar yadda muka faɗa a lokutan baya, mutanen arewacin Najeriya suna da 'yancin rayuwa ba tare da tashin hankali ko kuma ta'addanci ba. Shaidu sun ce maharin ya yi shigar bultu ne ya shiga tamkar ɗaya daga cikin membobin majami'ar, daga nan ya tada nakiya da shigarsa a ciki. Wannan harin ya biyo bayan hare-haren da aka kai ranar Juma'a kusa da garin Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Jami'an sojoji sun ce 'yan ƙunar baƙin wake mata guda 6 ne suka tada nakiyoyi da suka kashe mutane da dama.
Hukumar kasashen Turai ta ce tana mutunta sakamakon zaben raba gardamar da aka kada a girka a jiya Lahadi, inda masu kada kuri'a suka nuna kin amincewa da wa'adin tallafin ceto da gagarumin rinjaye. Shugaban Majalisar Ƙasashen Turai Donald Tusk ya kira ga cewa shugabannin ƙasashen masu amfani da kuɗin euro su zo taro a gobe Talata domin tattaunawa a kan lamarin. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ma da shugaban ƙasar Faransa François Hollande sun tattauna da juna a daren jiya Lahadi, suka amince da cewa tilas a mutunta ƙuri'ar da jama'ar ƙasar girka suka kada bisa amincewar ofishin Merkel. Haka kuma mataimakin shugaban kasar Jamus Sigmar Gabriel ya da ministan harkokin kasashen ƙetaren kasar sun shaida wa wata jaridar kasar Jamus cewa gwamnatin girka tana tura mutanenta shiga wani matsanancin haya shiri na tsuke bakin aljihu da rashin madogara. Gabriel ya shaida wa jaridar Tagesspiegel Daily cewa Prime Minister kasar wato Alexis Tsipras ya karya gada ta ƙarshe da kasashen Turai da Amerika za su bi ta cimma matsaya. Sai dai Cyprus ya bayyana jiya Lahadi cewa a shirye yake koma teburin tattaunawa, ya ce ƙuri'ar za ta ƙarfafa masa gwiwa ne a wajen tattaunawar da samun abin da zai fita makawa ƙasarsa. Al'ummar ƙasar Girka dai sun yi watsi da sharuɗan tallafin ceto da aka gindaya wa gwamnatin Athens bayan kirga sama da kashi 87 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen raba gardamar. Sama da kashi 60 sun yi watsi da gargaɗin da shugabannin ƙasashen Turai suka yi cewa yin watsi da neman ƙara ɗaukar matakan tsuke bakin aljihun zai maida ƙasar saniyar ware a ƙungiyar ƙasashen Turai masu aiki da kuɗin Euro. Prime Minister Alexis Tsipras, wanda ya kira ga al'ummar ƙasar da su zaɓi a'a bayan kada ƙuri'ar, ya ce yau muna bikin demokuraɗiyya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis, wanda ya kasance Papa Roma na farko daga yankin Latin Amurka, ya koma yankin domin wata ziyara aiki ta kwana 8 da za ta kashi Ecuador, Bolivia da kuma Paraguay. Papa Roma ɗan shekaru 78 ya sauka a Ecuador, babban birnin ƙasar Ecuador, jiya Lahadi da rana, ƙasa ta farko da ya yada zango a ziyarar tasa. Shugabannin gwamnati da na Ecclesia ne suka tarbe shi a tashar jirgin sama, sai kuma jama'a manya da ƙanana sanye da tufafi masu ƙawa suna kaɗa tutar fadar Vatican a gabar wato gaban wata jadadurma da aka shimfiɗa. Mutane sun kuma yi dandazo kan hanya daga hanyar tashar zuwa jirgin har inda Papa Roman zai sauka. Papa Roman dai ba zai je Argentina ƙasarsa ta asali ba yayin wannan ziyara, sai dai yana shirin zuwa ƙasar shekara mai zuwa. Wannan ce tafiyarsa ƙasar waje ta tara tun da ya zama Papa Roma sama da shekaru 2 da suka shige. Yayin da yake birnin Rome, Papa Roma Francis ya ce yana so ne ya jaddada buƙatar kulawa da matalauta a ƙasashe ukun da zai ziyarta, musamman ƙananan yara, talakawa da tsofaffi da kuma marasa lafiya da fursunoni da talakawan da al'ada take tauye hakkokinsu. Akwai kimanin mabiya 100 Katolika 200,000 a duniya. Wato miliyan 200,000 a duniya, da yawa daga cikinsu kuma suna Latin Amurka, Ecuador, Bolivia da kuma Paraguay suna ƙasashe uku da suka fi talauci da kuma ƙanƙanta a wannan yanki.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a cikin 'yan kwanaki da suka shige ne aka sami ci gaban matuƙa a Vienna a yarjejeniyar ayyuka ta nukiliyar ƙasar Iran, wanda ake ƙoƙarin cimma yarjejeniya. Haka kuma da yake jawabi ga manema labarai a jiya Lahadi, Kerry ya ce har yanzu ba mu kai ga inda muke buƙata ba tukunna, ya jaddada. To, labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Matsalar Boko Haram ta hana kasuwanci tafiya yadda ya kamata a garuruwa da dama a Najeriya, ciki kuma har da garin Mubi. Shin wace mafita ce suka ɗaukar wa kansu don ci gaba da rayuwa kamar yadda ya dace? Ga wakilinmu Sanusi Adamu.
Yayin da ana iya cewa dubban jama'a da kungiyar Boko Haram ta raba da muhallinsu a garin Mubi da kewaye ne yanzu haka suka koma gidajensu bayan kwato yankin da rundunar sojan Najeriya suka yi a shekara da ta gabata, harkokin yau da kullum na mazauna Mubi, birni na biyu mafi girma da yawan jama'a kuma babbar cibiyar kasuwanci a arewacin jihar Adamawa wadda ke kan iyakar Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Kamaru, sun kankama sosai da sosai. Sai dai kawo yanzu dukkan banku nanta suna ci gaba da zama a rufe, lamarin da ya jefa yankin Mubi na jihar Adamawa da ƙananan hukumomin da suka hada da Madagali, Micika, Mubi ta Arewa, Mubi ta Kudu, Hong da Gombe, musamman ma 'yan kasuwa da ma'aikata tafiyar kusan kilomita 350 zuwa bankuna mafi kusa a Yola fadar jihar Adamawan idan wata buƙatar mu'amala ta kasuwanci ya tashi ko domin bidar albashi. Comrade Abdul Kadir Musa, shugaban kungiyar 'yan kasuwa da cibiyar cinikayya na garin Mubi. Ya shaida mini a cikin hira da nayi da shi cewa Alatilas ɗan kasuwa a yankin sun koma zamanin jahiliya ta hanyar amfani da salon ciniki na bani gishiri in baka manda sakamakon rashin bankuna a yankin.
To gaskiya anan wani zai abin da yake faruwa da mu anan a gaskiya ana kasa ta kuro. Yanzu ya zama to kamar ana ciniki bani gishiri bani manda ba ana iya Mubi. Saboda rike kudi ya zama hatsari. Sannan kuma in Allah ya sa akwai mutum wanda yake Kano yake bukatar kudi ko Yola to duk abin da kai nan fa sai a tura kudin a banki anan a ji a karba a can. To haka abin da yake kenan. Kasa da ba irin wasu ba ana bi ba ana kwace musu kudi a hanya. Wani kan fa ya zama to dole zai sai wani kaya anan wanda fa ko da zai je a tara a Kano ko a Yola ko a Kaduna ko a Jos dole zai sai kaya je a tara saboda kada rike kudi. To hakan nan muke tafiya.
Shi ma da yake amsa tambayar ko yaya fataken shanu suke tasa hada hadar kasuwanci a kasuwar shanu na Mubi jihar Adamawa wadda ke daya daga cikin mafi girma arewa maso gabashin Najeriya. Sarkin tiken Mubi Alhaji Rabiu ya ce rashin bankunan ya sa abokanan huldar su na al'umar Ibo dake gabashin Najeriya kaurecewa kasuwar.
Lallai a wajen mu daidai ba don albarkan addu'a ba ai ba yanda za a ce kasuwar shanu ya ci don rashin bankunan. Duk da wuce kashi kashi daya ne ake dan fafatawa a wannan matsalan. Ka kamar yamurai da suke zuwa zo su yi cinikin shanu su tara banki su biya kaga yanzu ba.
A nasu bangaren ma'aikata dake yankin Mubi da kananan hukumomi dake kewaye muryar Amurka ta iske waɗannan bayin Allah da suka ce a duk ƙarshen wata sai sun dauki tsawon kwanaki 3 zuwa 5 a Yola fadar jihar Adamawa kafin su afshi albashin su sakamakon cinkoso da ake samu a bankuna. A cewar su rabin albashin ma na tafiya ne ga biyan kuɗin mota a caba da abinci kamar yadda za ku ji daga bakin su.
Sunana Awolu wanda ka fi sani da CRC. Na zo neman albashi don babanki a Mubi kodaya sai mun taso daga Mubi mun zo Yola mu nemi manyan bankunan mu din shine kamar Union Bank, UBA, da First Bank, da Zenith, da GTB duka ku kusumomi sai sun zo Yola nemi kuɗi. Kowaye kome sanan ka sai ka zo Yola ka nemi kuɗi.
Sunana Malam Ibrahim Gaji wanda ka fi sani da suna single. Kamar mu yan Mubi daga Mubi abun da kama har madagali har can wajen gwazama ke nan Yola muke zuwa karban kuɗi kwana na uku jama'a sun yawa.
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Nigeria.
To sai kuma mu tafi jihar Plateau. Shin me ya faru ne game da maganar tashin bam a Jos a jiya da daddare? Wakilin mu Ladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da wakilin mu Zainab Babaji daga jihar Plateau din.
To Zainab, an ce bama mai sun tashi a nan Jos fa nan gwamnatin jihar Plateau. Shin a ina ne kuma lokaci ne wannan abin ya faru?
To bama ba mai biyu ne da suka tashi a nan Jos. Na farkon ya tashi ne da misalin karfe 9 daren jiya kenan a wurin wani cin abinci shagon wata Hajiya Talatu wanda ake wa lakabi Shashagalinka a kusa da tashar Bauchi wato Bauchi Road kenan a nan cikin birnin Jos. Sannan kuma wayanda na samu ne zanta da su ta wayan tarho sun shaida mun cewa sun ga gawarwaki Zube a ciki da wajen shagon. Sai dai da shike dare ne kuma ka san yanda yanayin yake kowa lokacin da bam ya tashi kowa yana kokarin gudu ne.
Kawai yanzu an san ko adadin mutanen nan suka yi hasarar rayukansu a wurin.
Wayanda suka ga abin da ya faru wato ba su iya tantance adadin waɗanda suka mutu ba saboda ka san da bam ya tashi kowa yana kokarin gudu ne amma dai sun ce mun sun ga gawarwaki a ƙasa amma ba su iya kirgawa ko guda nawa ba ne.
To can wuri guda da ya faru ba kin ce wuri biyu ne?
Yawa to da bam na biyun kuma ya tashi ne ɗan daƙiƙa ƙalilan bayan tashin na Bauchi Road ɗin. Sannan kuma ya tashi a entire ne inda Sheikh Saniya ya jingir yake gudanar da tafsir. Sannan a cewar wani da ya gani da idonsa ya ce wani ne ya zo da farin kaya a jikinsa kenan sai ya harba bindiga daga nan sai kawai aka ji bam ɗin ya tashi.
To na an samu asarar rayuka?
To shi wanda ya mun bayanin na ya ce gaskiya shi bai ga a wani gawa ko kuma wata gawa da idonsa ba sai dai waɗanda suka kata sai dai ya ce mun da yake jami'an agaji sun zo gurin sun kwashe mutane to watakila akwai waɗanda suka mutu da shike kuma dare ne kila sai zuwa gobe dai za mu san ko akwai waɗanda suka mutu a wurin.
Shi ma da dare ne na wurin Hassan Yahaya Jinjir din kamar yadda wancan ya faru?
Kamar yadda na gaya maka ɗan daƙiƙa ƙalilan ne tsakanin na Bauchi Road ɗin da na entire ɗin.
Duk da yake na san dare ne wannan abin ya faru, baki samu kin tuntuɓi jami'an tsaro ba, ki ji ko akwai wani mataki da suka ɗauka?
Na yi ta kira wayan lambobin su gaskiya bata shiga ba sai dai kuma daga ma inda nake naji jiniyan motocin su inda suna yawo a gari kuma bisa ga wayan da suka mun bayani sun nuna mun cewa jami'an tsaro sun zo wurin sannan an kwashi gawar wakin sannan kuma dai ana kan sintiri dai a gari ba a tabbatar da kwanciyar hankali ba da tsaro.
To can na shagon hajiyan an samu burbushin abin da ya faru ko kuma yadda abin ya faru ko kuma wanda yake musabbabin tada wannan bomb din?
Ba a iya tantance bisa ga waɗanda na yi magana da su ba su iya gaya min cewa ko an kama wani wanda ya kawo bomb din ba amma dai sun ce akwai mutuwa sai dai ka san ba za a iya tantance ko mutum nawa ba ne sai dai zuwa gobe a san ko mutum nawa ne suka mutu.
Zauna a lafiya al'umma ta billa to kungiya.
To labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ga kai ya kumbura idanu sun kumbura dukkan jiki kamar bororon wuta ko ina jikin shi gashi na babu kyan gani. Shi sai na hito waje mama na da sai ta dube shi ta dube shi ba yadda yake motsi daga gani shi ka san da wannan abun ba na tashi ne ba
shi ganin karshe ne ki kai masa
iyaka ganin karshe kenan da nemi shi na san mishi
jama'a assalamu alaikum yau ma za mu ci gaba da bin kadin mummunar duka da cin zarafi da ƴan hukumar tsaro da kare al'umma farar hula ta Najeriya wadda aka fi sani da suna ƴan civil defense na ofishin Sakkwato ta Kudu suka yi ma wani bawan Allah mai suna Jamilu Abdullahi suka ɗauke shi zuwa asibiti suka aje shi a can har Allah ya karɓi ransa. Jamilu ya rasu a ranar Juma'a 5 ga watan Yuni yau kimanin wata ɗaya kenan. Dalilinsu na yi masa irin wannan dukar da ta kai ga rasa ransa kuwa domin wata mace ce maras aure wadda ta je ta sami wasu da ta sani a ofishin ta ce musu Jamilu ya zazzage ta. Sunan wannan mace Amina kuma makwabciya ce ga marigayi. Tamkar ma ana ɗaukar ita mahaifiyar marigayi Jamilun a zaman mahaifiyarta. Wannan lamarin da ya kai ga dukan da aka yi mashi Jamilu a ofishin ƴan civil defense ɗin na Sakkwato ta Kudu ya samo asali ne daga wata cacar bakin da suka yi da ita Amina makwabciyar sun a ranar 25 ga watan Mayu. Bari mu faro da mahaifiyar Jamilu a shirinmu na yau.
Sunana Binta Abdullahi, ɗana ne Jamilu Abdullahi tsohon soja, mahaifin shi Sajan Abdullahi tsohon soja. A ya rasu shekaran shi guda kenan watan ga da rasuwa.
A takaice menene ya faru wanda ke kika sani dangane da wannan al'amari da ya shafi Jamilu?
To wannan abu da ya faru gaskiya bani na dan da sahiran litinin din nan na tafi gida ana auren diya dan kanwata a Zaria. To zan tafi ma bi kunan gida da zan hita sai na bi inda suke zama na gidan biredi sai naga abokin shi sai nace wani ina Jamilu sai ce ga ita sai ci ka faɗa mishi na wuce Zaria sai abokin shi sai kwalla mishi ka tace Jamilu ga mama can ta wuce Zaria sai ta so da gudu ya bi dan agwagwa da buje yana wait sai ce kai tsaya agwagwa da buje da Allah ga wancan na kalana sai ya tau yana tauwa sai durƙusa kafan shi bibiyu a ƙasa ya rike agwagwa da buje din sai ya hau kuka ya ce mama tahiya zaki nace tahiya zan yi to nace mishi to menene na kuka ya ce to mama Allah kai ki lahiya Allah ya tsare ya kare nace to Jamilu kaga na tahiya kaga ni babu kowa kai ne uwarsu kai ne ubansu ga kannin ka nan cika cikin gida dan Allah ka dinga kulawa da su ka dinga dafa musu abinci nan sai ya kama kuka shi kuka dan agwagwa da bujen da ya dauke ni sai da ya kuka
shi ganin karshe ne ki kai masa
iyaka ganin karshe kenan da nemi shi kukan nan shi ya tsaya maya mun yana kuka da hawayen shi bibbi.
Ya kika ji wannan labarin kuma ina kika ji?
Yawwa ina can to babu waya na ta hida waya kuma waya na da caji amma saboda babu network ashe sun ta buga tun ranar nan sun ta bugawa ba su same ni ba. To akwai yarinya na can Zaria take aure to sai aka buga ma mijinta sai aka faɗa mishi ga abin da yake faruwa sai ita yarinyar na sai ta taso tun tana yin sallah na asuba sai muka ganta gida sai ce a tane gashi an ce baki da lahiya mu ma yanzu ne muke shiri mu zo mu dubo ki sai ta ce a ai na ji sauki ga hannuna ta wuta gaishe mu sai ta ci siru sai na ce yaya lahiya sai ta ce a'a yanzu ne aka bugo mu mutala aka ce gaskiya Jamilu bai da lahiya kwarai yana ma asibiti na ce ko dai ya rasu ne sai ta ce a'a yana dai asibiti bai da lahiya na ce to lahiya ne rashin lahiya sai ta ce to ita dai an ce bai da lahiya ko sun hada da wanta ne aka danko mishi yan abin ga to ita dai bata sani ba amma an ce bai da lahiya sai ce to sai muka tawo muka dauko kaya mu gaba daya sai muka tawo da ni da mama na muka tawo tare mun iso nan wajen hudu saura muna zuwa muka aje kaya sai muka hawo mashin sai muka yi asibiti Udus ko da muka tafi asibiti muna shiga nace ina dakin shi sai kanin shi suka kai ni ko da ni tafi na kalle shi na dube shi babu inda yake motsi jikin shi yana dai kwance kawai sai dan dai numfashin ga kana gani yana kaiwa yana dawowa ga kai ya kumbura idanu sun kumbura duk ga jiki kaman bororan wuta ko ina jikin shi gashi nan babu kyan gani Allah ya samu shi na dube shi sai na hito waje mama na ta tsaya ta dube shi ta dube shi ba yadda yake motsi daga gani shi ka san dai wannan abun ba na tashi ne ba sannan aka gaya mu aka ce ai ina tambaya yan uwa aka ce ai gashi Amina ce ita dai mishi hakan nan Amina yake inji mutanen da suke nan tare da muke tare da su suka ce Amina da yake ce da kika rike ta ita ce da yake gaya nan ita ta saka miki da alheri gaya nan babu abin da biki mata ba
wato ina fahimce ki dama kenan akwai wata alaka ko dangantaka tsakanin ku da ita Amina din
wallahi zaman dai kawai dai haka ne dai kawai ba wata ta ba komai ba zaman dai ana tare makota ne kawai an ce dan ka shi ka janyo maka wadan wani da ta zo nan ta zauna ta ga wannan yarinyan gata yarinyana tana ta ganin ta haka nan to shikenan sai akai sabo tunda daga legan na suka taho shikenan gidan ubanta na to ubanta din ma ita ma yara su tunte ne akai sabo ya ta zama kaman ya ta ce muka rike ta hannu bibiyu da mai gidana da kowa haka muka rike ta kowa ya ganta zai ce ma ni na haihe ta
to a yanzu da wannan lamari ya faru tana ina
to ni wallahi ni yanzu ba zan ce gashi inda take ba ko da abin ya faru suka yi ma yaron haka nan hukuma bata dauke ta ta kulle ba ce kuma tana ta yawan ta ta ga dama sai da aka ce ranan da ya rasu din aka zo aka hadi aka ce ya rasu kanwata da annan gidansu aka ce sai ta fito sai ta yi gida tana yi gidansu ta dauki fas dinta sai ta bi baya sai ta gudu to daga nan ba a sake ganin ta ba
to an ce an kawo gawar ta shi Jamilu anan ya zuwa yanzu yaya wani hali gawar ta shi take ciki
gawar an kawo ta nan da aka kawo ta nan har an dibi ruwa za a yi wanka a kai shi gidan shi sai aka ce a ba a gama binkice ba ko an mishi wanka an kai shi gidan shi za a tono shi sai aka ba su su yan abin gadin da suka kawo shi sai suka koma da shi mutuware sai an gama bincike-bincicen shi asibiti tukunna sannan a kawo shi sannan a kai shi gidan shi Allah isa mana kuma isa gare ta
mahaifiyar Jamilu kenan Zulkiflu Umar sarkin Jamilu ne kuma a idan sa aka fara cin zarafin shi Jamilu a ofishin yan civil defense na Sokoto ta Kudu har ma DO dinsu yasa aka kawo masa bulala yana shada masa yayin da wasu suke naushin sa yayi bayanin abin da ya sani na game da abin da ya hada shi marigayi Jamilu da ita Amina wadda aka ce tayi layar zana a bayan mutuwar Jamilu
abin da ke faruwa lokacin da ya dawo wurinta ya gane ta zaune bakin harabar gidanta sai ya je ya ji don ita Amina kamar yadda ita mamar shi ta faɗa ma Amina diyarta ce don saboda zaman da aka yi abokiyar diyarta ce su ta dauke ta tamkar diya ta zauna anan tana shigowa nan shi ma duk suna shigowa don ba ta da aure ita Amina to ta ji ya ji zai je nan gidanta su yi magana yana nufata gidanta sai ta ce Jamilu kakka shigo min gida sai ya dawo baya sai ya ce menene zake yi min magana tace na dai ce kakka shigo min gida sai ya ce to ke har gida ma gare ki da zake cewa kakkin shigo miki gida ke da kin zauna gidanmu mun yi miki walakanci to dan nan sai ta fara zagin shi tana zagin shi shi kuma sai ya maida mata martani ya kama zaginta ta da zage shi ya zage ta kawai sai ya dawo shi yana dawo shi sai ta zo ta kira kanin shi ta aiki kanin shi sai ya ce kanin shi ko ina ba zai je ba ai kanin shi ne ba kaninta ba to daga nan sai ta kama zagin shi ta ce wallahi sai ta kira civil defense mai walakanci
akwai wani abu wata kila da ka lura da shi wata kila ko ita tana da wani galihu ne a wurin waɗannan hukumomin tsaro din wanda wata kila yasa aka karbi wannan case din aka kusan aka wuce maka idara
tabbas ga alaman da ya nuna Amina tana suna da interest akan ta
to wakilin mu Murtala Faruk Saninna ya faɗa mana cewa a ranar Larabar makon da ya shige ƴan sanda sun samu ita Amina a ofishin ƴan civil defense din kuma a bayan da aka yi ta gardama saboda ƴan civil defense din ba sa son su mika ta ƴan sanda sun samu nasarar tafiya da ita babu dai wani bayani akalla zuwa yanzu game da su ƴan civil defense da suka yi sanadin mutuwar shi Jamilu kuma har yanzu gawar Jamilu tana asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Danfodio ƴan civil defense din ba su gama binciken da suka ce za su yi ba balle a saki gawar ga mahaifiyarsa da kuma sauran ƴan uwansa har su yi masa sutura a sauraro a kasance da mu
to sai kuma mu ce sai Allah ya kai mu wani lokaci yanzu bari mu je ga karatun alqur'ani mai tsarki kamar yadda aka saba daga bakin manyan gobe
Abdul Nasir Abdullahi daga muassasatul mas'udiyya litsafi alqur'an Umbelwe Sokoto a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تنمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا صدق الله العظيم
to daga haka kuma muka kawo labarai amma a takaice
to Usman bari mu fara da labarin wasanni inda aka kammala gasar cin kofin duniya ta mata inda aka kammala da Amurka ta zama zakara da ci 5-2 inda ta doke Japan wato kasar kenan da ke dauke da kofin Captain Kali Lide ita ce ta jefa kwallo uku a raga da ta hada da kwallon da ta jefa daga rabin filin wasa yayin da Amurka ta samu galaba da jefa kwallo hudu a raga a gasar cin kofin duniya ta mata ta kuma doke kasar Japan da ta lashe gasar a shekarun ba da ci 5-2 a Vancouver kasar Canada babu wata kungiyar kwallon kafa da ta taba jefa kwallo fiye da 2 a gasar tarihin wato tarihin gasar kashi a wasan cin kofin duniya ta mata amma Italy ita kadai ta jefa kwallo uku a raga cikin mintoci 16 da fara wasan an kuma jefa kwallon farko a raga cikin mintoci 3 da fara wasan inda Megan Rapinoe ta tura kwallo ta kana kuma lead ta jefa ta a raga ta wuce wato golan Japan Ayumi Kaifuri
To da haka muka kawo ƙarshen shirin safe gaba ɗaya sai kuma anjima da hantsi za a ji mun sake dawowa madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Dodone sai injiniya mu Eugene Harmon Usman Kabara ne daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisalam
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.